Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25, 31, 40 da 60. A Nijar kuma ana kama mu a sashen mu TV Africa dake yamma kan mita 102.5 a zangan FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Fara'a Nomad Sarauniya da Lal da Niya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma ko yaushe muna nan a bihausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shiri na yanzu. Abdulaziz Adli Tore ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Bauchi ana ci gaba da cicikuce akan lamarin gina madatsar ruwa na kafin zaki.
Aikin kafin zaki aiki ne da wato madatsar ruwa na akwai rikici.
Haka kuma za ku ji irin yadda ake zargin mayakan Libya da laifin cin zarafin 'yan Afirka a kasar.
In sun kama su, su yi musu azaba su ce ka kira 'yan uwanka da annan da Tripoli su kawo kuɗi.
Shin ta yaya kuke ganin za a shayo kan matsalar kwararar bakin haure ko 'yanci rani daga nahiyar Afirka zuwa kasashen Turai? Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan ga haka kuma muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga Najeriya, amma duk sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Alhamis yini na 6 kenan da aka tsaida wasu ayyukan gwamnatin Amurka, kuma zai yi wuya a yau dan a cimma maslaha a kikikakan da aka samu tsakanin shugaba Donald Trump da 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dokokin kasar. Trump ya jaddada cewa sai an ba shi kuɗi dala biliyan 5 don gina katanga a bakin iyakar kasar da Mexico. A yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka ce san ba za ta yiwu ba, maimakon haka sai suka ce za su yarda su ba shi dala biliyan 1.3 don tsaron kan iyakar. A saƙon da ya rubuta a safiyar yau Alhamis a shafinsa na Twitter, Trump ya ce 'yan Democrat sun kokai ga gane cewa muna matuƙar buƙatar tsare bakin iyakarmu da kuma gina katanga a kudancin iyakar kasar. Trump ya kuma yi ikirarin cewa galibin ma'aikatan da ba za a biya albashi ba a lokacin da wasu ayyukan gwamnati suka tsaya 'yan Democrat ne. Da aka tambaye shi jiya Laraba har zuwa yaushe yake gani matakin tsaida ayyukan gwamnatin zai kasance, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa sai abin da hali yayi. Sarki Salman na kasar Saudiya ya yi wasu sauye-sauye a majalisar ministocinsa biyo bayan fushin da wasu kasashen duniya suka nuna akan kisan dan jaridar kasar Jamal Khashoggi kusan watanni 3 da suka wuce. Kafafen yaɗa labaran kasar sun ce sarkin ya nada karamin ministocin harkokin wajen kasar Ibrahim Al-Asaf a matsayin babban ministan harkokin wajen kasar, wanda ya maye gurbin Abdel Al-Jubair wanda ke rike da mukamin tun daga shekarar 2015. Shi kuma Al-Jubair aka rage masa matsayi zuwa karamin ministan harkokin wajen kasar. Bayan haka sarkin ya kuma maye gurbin shugaban rundunar dogarawan tsaron kasar Yarima Mitab bin Abdullah da Yarima Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz. Shi kuma janar Khalid bin Kirar Al-Harbi aka nada shi a matsayin shugaban rundunar tsaron kasar, yayin da Musa Yid Al-Aiban aka bashi mukamin mai ba da shawara a fannin tsaro. Ana sa ran sarkin da ɗansa Yarima Muhammad bin Salman mai jiran gado za su sanar da sauye-sauyen bayan da wasu jami'an Saudiya suka kashe Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul a watan Oktoban da ya gabata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis 'yan sanda a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo sun harba harsasai da barkunan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da aka ɗauka na hana su yin zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi. Masu zanga-zangar da yawa sun ƙona tayoyi sun kuma lalata cibiyoyin da ake jinyar cutar Ebola a birnin Beni, bayan da hukumar zaben Kongo ta ce za ta ɗage zaben har sai watan Maris na baɗi a biranen Beni da Butembo da garuruwan da ke kewaye saboda ɓarkewar mummunar cutar ta Ebola da aka samu a yankin. Haka kuma hukumar zaben ta ɗage yin zaɓe a birnin Yumbi da ke yammacin ƙasar saboda rikicin ƙabilancin yankin. Masu zanga-zangar sun kuma yi tattaki zuwa ofishin zaben Beni domin neman a basu damar su kada kura'a a ranar Lahadi tare da sauran jama'ar karsar kuma sun buƙaci shugaban hukumar yayi marabus. Garuruwan da aka dage zaben akwai masu adawa da shugaba Joseph Kabila mai barin gado sosai shugaban da yake mulkin kasar tun bayan da aka kashe mahaifinsa a shekarar 2001. Jami'an kwastomar Amurka da ke tsaron bakin iyakar kasar sun ba da umarnin a yi wasu sauye-sauye wajen kulawa da yara 'yan ƙasa da shekaru 10 a yayin da ake jimamin rasuwar wani yaro ɗan ƙasar Guatemala mai shekaru 8 da haihuwa a hannun jami'an Amurka. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka da jami'an tsaron iyaka sun yi wani taron manema labarai jiya Laraba inda suka ce sun kammala wani zagayen binciken lafiyar kusan duka yaran da ke hannun jami'an tsaron iyakar. Daya daga cikin matakan da jami'an ke aiwatarwa bayan da yara biyu suka mutu a hannunsu a watan nan.
A gaida Maryam Dauda labarin da ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla in sai rahotanni kuma zamu fara ne da rahoto daga Abuja Nigeria inda bayan cece ku ce da aka dauki shekaru ana ta yi tsakanin wasu jihohin Nigeria makwabtan juna dangane da aikin madatsarwa na kafin zaki a jihar Bauchi. Yanzu gwamnatin tarayya ta bayyana matsayinta akan aikin. Daga Abuja wakilin mu Hassan Mailaka ne aika muna da wannan rahoto.
A baya dai an yi yunkurin aikin madatsarwa na kafin zaki da ke jihar Bauchi, aikin da mutanen jihar Yobe mai makwabtaka da Bauchin suka yi ta adawa da shi bisa fargabar rasa ruwan da ke isa zuwa ga yankunan su. Na tambayi ministan albarkatun ruwan Najeriya injiniya Suleiman Husaini Adamu ko ya zuwa yanzu mai ake ciki.
Aikin kafin zaki aiki ne da wato madatsarwa na akwai rikici, amma na zo na tarar da muhawara da aka yi akan cewa an yadda a samu ƙwararru su zo su duba su gani su nazari menene illar wannan aikin ga al'ummar da suke can Yobe da sauransu. An kawo mu rahoto amma ban gamsu da wannan rahoton da na samu ba, saboda haka muna so mu sake duba kuma a yi rahoto wanda da gwamnatin Bauchi da gwamnatin Yobe da gwamnatin Jigawa da kowa za su yi da su amince.
Dan masanin fika Alhaji Bababa Aba da ke zama tsohon babban sakataren hukumar Raya Kogin Kwara yace akwai buƙatar daukar wannan mataki.
Na farko a sa wakilan wa'annan jihohin da duk in aka yi kafin aiki zai shafe su, dole ne a sa wakilansu a kafi kayar da su. Amma idan aka zo aka yi ba tare da wa'annan sun sa bakin su sun ba da shawara ba, za a koma gidan jiya. Abin da ake gudun dai shi ne abin da zai kawo shingituwa kuma zai kawo matsala a jihohin da suke kusa-kusa da wajen.
Kwararre kan sha'anin ruwa da raya karkara injiniya Dr. Husaini Hassan ya ce wurin sabon wannan nazari fa akwai buƙatar yin la'akari da waɗannan sassa.
Akwai Kadaidu jama'a da kuma dubiyo ba Basin Trust Fund tana da abin da ake cewa Catchment Management Plan wanda ya shafi Jigawa, Borno, Yobe, Plateau wanda suke amfani da wannan kogin. Akwai Committee for Survival of River Yobe. Akwai Dabola Area Joint Development Association wanda suka yi shekara kusan 25 duk wani sarƙaƙiya game da kogin da yake kuma dubiyo ba da sun sani. Ya kamata irin wa'annan ya kamata a tuntuɓe su. Ni kai na layin rubutu sun kai guda hudu akan kafin zaki da.
Kamar yadda babban sakataren hukumar Raya Kogunan Jama'are da Hadeja Dr. Ado Kalir ke cewa duka wannan damuwa fa ya biyo bayan matsalar da aka samu ne na kafewar tafkin Chadi.
Kaga tafkin Chadi ba ruwa ciki, kogunan da suke kawo ruwa cikin tafkin Chadi disun bisun tattoshe hatta shi wannan kuma dubu hadin jama'ar kuma dubu Yobe.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sakamakon sabon nazarin zai kasance. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
So a gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger. Yayin da rahotanni ke bayyana cewa 'yan bindiga Laraba na gallaza baƙaƙen fatar da suka yi garkuwa da su a ƙasar ta Libya akan buƙatar a biya kuɗin fansa, hukumomi a jamhuriyar Niger sun fara tuntuɓar mahukuntan ƙasar ta Libya da nufin kawo ƙarshen wannan matsala da ke ƙoƙarin ta'azzara. Wannan wata bidiyo ce da ke gwada wasu Larabawa ɗauke da bindigogi sun saka wasu baƙaƙen fata a gaba a dokar daji.
suna ta saƙiyar su tamkar barawo da mai kaya abinda masu muhawara a shafukan sada zumunta ke alakantawa da cin zarafin da ake zargin ƴan bindigar Libya na yi wa bakaken fata kuma a cewar Mamman Nura wani dan ciranin da na tuntuba ta wayar telephone tabbas baki na fama da ukuba a Libya
ayyul hakika wannan alamar yana faruwa sosai sosai ma hakan gaskiya ni kan kaina mu hakan ya taɓa faruwa da ni kuma ya faru da mutane da yawa ma a cikin kasar Libya kuma yana ta ci gaba da faruwa wasu ana raunata su wasu kuma ana ji musu ciwo wasu kuma ana tare su a ba su kashi a sasayen uwan sun kawo kuɗi don su je da su gaskiya mun gaji da irin al'amuran da ke faruwa muna cikin matsala sosai
shi ma wannan wanda bai so in ambaci sunansa ba da ke min bayani ta hanyar WhatsApp ya tabbatar da faruwar wasu abubuwa makamantan wannan
ba ɗan Niger kadai ne ba mutane ne dubbanai an rarraba su a gidaje-gidaje wannan sun dauke shi ta kamar kasuwanci don sun kama su su yi musu azaba su ce ka kira ƴan uwanka da annan a Tripoli su kawo kuɗi
kungiyar kare hakkin bakin haure ONG Jimed wacce ta yi Allah wadai da wannan al'amari a wata sanarwar da ta fitar ta buƙaci gwamnatocin Afirka musamman hukumomin Niger su gaggauta ɗaukar matakan kariya ga 'yanci ranin ƙasar a Libya. Hamidu Nabara shine shugaban wannan ƙungiya.
Wannan abu ne da bai dace ba wanda ya taka 'yancin Adam ƙasar Niger. Kundin tsarin mulki ya tilasta ma gwamnati ta ba da kariya ga duk ɗan Niger a duk inda yake. Kenan ya kamata a ce gwamnatin Niger ta ɗau matakan da suka dace don wato kare haƙƙin 'yan Niger da suke ƙasashen waje.
Gwamnatin Jamhuriyar Niger wacce ta nuna rashin jin daɗi a game da abubuwan da ke wakana ta alakanta wannan al'amari da aika-aikar 'yan damfarar da ke safarar bakin haure. Kamar yadda ministan harkokin wajen wannan ƙasa Kallahan Kurawo ya bayyana min.
Mene ne gaskiya cikin harkar wannan ta Libi? Akwai 'yan Niger da 'yan Libi waɗanda sun ka gama kai. Suna aikin cuta mun sani an gaya musu har sunaye ana bamu sai ce muku za su kai ku gari kaza Tripoli ko ina ne inda dai an san babu matsala da sun dauke ku sun kusa kai sai su jirga mota su yi wani waje sai su yi wajen Bani Walid can su zo su saida ku da inda kuke hannuwansu inda sun ka riga suka kai Bani Walid babu dama wanda za ku yi kuma ku yi ta sai su zo su saida ma waɗanda can akwai waɗanda zamansu su bidaddala kowace hanya ce da ƙarin ciya
A cewar minista Kallahan Kurawo yanzu haka hukumomin na Niger na shirye-shiryen wani taron gaggawa da takwarorinsu na Libya da nufin ɗaukar matakan murƙushe wannan matsala.
Mun kira shi gada ya zo nan mu tambaye shi wace hanya ya gani mu za mu amfani da ita mu taɓo 'yan Niger da a cikin wannan hali. Na biyu mun gayyaci ministar na harkokin cikin gida interior. Na ce Libi ya kawo ziyara nan Niger su zauna da shi da takwaran shi na nan niya su zauna su samu muna hanyar da za mu hiddo 'yan Niger mu da cikin wanga hali kenan kun ga ba a kwanta ba
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Sulaiman Barma kamar yadda kuka ji a farkon shirin shintaya kuke ganin za a shawo kan matsalar kwarar bakin haure ko 'yanci rani daga nahiyar Afirka zuwa kasashen Turai kafin mu huda layukan mu mushakata da wannan waka Madalla muna nan sashen Hausa na muryar Amurka muna jiran sakonninku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1 202 205 2655.
Kai sai muna tare da daga nan birnin Washington DC, muna tare da wasu wanda lamarin ya shafa daga Trablus kasar Libya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna lafiya.
Lahiya lau daga Tripoli, daga Trablus ne, daga Libya ne ko?
Eh, daga Libya.
To ba dole sai ku faɗi sunayenku ba, dan mun san cikin yanayin da kuke ciki. Za ku iya ba mu albarkacin bakin ka, me yake faruwa a yanzu haka? Me ya faru a gare ku?
Wallahi so dai Libya dai yanzu sai dai mu ce mun gode Allah. Dan gaskiya muna cikin mawuyacin hali, fi sabilillah, muna neman dauki ga Ubangiji kuma ga gwamnati.
Ga gwamnati. Eh, ina jin ka.
Cewa ana kama mutanen mu, ana kashe mu kamar kiya su ba mu da wani muhimmanci a rayuwarsu.
To lamar yanzu haka kuna da dama wanda abu ke ya shafa?
Kowa da ke cikin Libya ba tiya yayi ba idan ba ya sauka gidansu lafiya ba.
To ga kashe ko ina ka ga ka ajalayi, za mu ƙara dawo gari, ga ka ajalayi ka tsaya za mu dawo. Wani ne a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wani ne a kan layi?
Kana da magana da Aminu Kanke daga Sabuwar Garin Kaduna.
To Malam Aminu, kaji kai tsaye muna tare da wasu ƴan ƙasar yankuna namu na arewacin Nijar da Najeriya wanda ke yanzu haka a Libya suna ba mu abokin baki su muke horami. Za ka ce a wannan lamarin?
Gaskiya sai dai mu tafi da addu'a Allah Ubangiji ya sa kowane
To za mu ƙara koma a Libya. Muna jin ka Malam, ka ci gaba da ba mu abin da kake cewa.
Kai kasancewar idan kuka hito daga gida kuka zo nan ga za ku zo ba a darajance ba kuma ba ra'a kama muku girma ba, irin kun zo neman abinci hakan ga za ku yi aiki a hana ku kuɗi a wulaƙanta ka, hankali ma za su kama ka su ce su aje ka ba za su sake ka ba sai ka ba da wajen miliyan nawa nasu na nan ƙasar nan, to kuɗin ma da suke cewa za ka samu su suke cewa ka ba su, ta ina za ka same su? Da kana da su ai ba za ka buru gidan naku ba.
To sai ka shirye mu za mu je a Kaduna. Okay, Libya ba mu wani daga Libya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
An wula lafiya.
Lahiya lo, to kai me faru gare ka?
Lalle wannan lamarin ra gaskiya tana faruwa gare mu kwarai. Ko ni dan kaina ya taɓa faruwa gare ni, an taɓa kama ni akan garkuwa da sai na bada alulukka. Ni kuma ni ga in ina da wannan alulukka to ni za a hido ni haɗin baro gidan mu in tawo bidan wani abu na daban.
To da dama mun jance
wannan magana da aka ta garkuwa da jama'a ana tayin ta yanzu haka, ma akwai wasu mutanen mu wanda an kama sun je sun bada wajen 40 a cikin su.
Kun tattauna da
wannan 40 ni za ya kawo shi katar da jiya ta wuni na wasu ana ta hakali su wasu ana kama su ana tsarewa ana ba matsiwa da za a ba ta yau ta yi ta jiya ta yi ta gobe haka nan da aka kai cikin katar da jiya sai a ta.
Okay, to ba mu wani cikin wanda kuke tare da sunan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Wallahi dai duk abun da ka je mutane suna gaya ma to lalle wannan na haka nan ne, don ma mu ma akwai mutanen mu wanda ke tehe suna nan tehe ta hayya an kama su amma era hakan ga abinda suke su 15 yanzu haka ma a zancen gamar ne kai maka zan takaita maka ma an kashe 6 yanzu sarwan ne ya takwai. Dayan ma yana nan ya kira udangi ne yana kira a tura mai kuɗi a shi da marice suka ce a tura musu kuɗi, idan ba a tura musu ba su ma an shi ma za su kashe shi.
To mutane laraban kasar Libya ne?
Sai ya tashi saboda ba a yi gauga, saboda ɗan lokacin da suka ɗiba a tura kuɗin ɗan lokaci ƙalilan ne, awa biyu ne zuwa uku, kuma abin kuɗin ba kaɗan ba ne, da yawa ne, sai an shiga jama'a an tattaruna kayan a tattara lokacin da sun yi rasa shi. Babu yanda za mu yi, mu dai muna roƙon Allah, Allah ka mana sauki, kuma shugabanninmu su tashi tsaye su nema mana ƴanci a nan wannan ƙasar, mu nema abin da mun ka samu, mu tayyada ma mun ƙasa wannan da mun ka zuta ba dan mu zauna ba, mu nema abin da ya kamu daidai gurgudu mu tayyamu. Kuma kuɗin da ake azawa, in ka zaka Libya sai ka yi shekara biyar ko shidda, waɗannan kuɗin baka same su ba ka aje su waɗanda za a ci kai daidai kanka.
Malam gaka aje layi, muna da kira da Kaduna. Gaka aje layi, muna kira Kaduna. Wale ka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mame a kuma ke rina maka fata ne ne.
Abdulaziz Adili Toro ne. Ina jin ka.
To duk dai ne.
Eh haka ne. Aha.
Maudin da duk kun fara ne kaman kun canza ne, ladi kaman kuna maganan bakin haure masu zuwa Turai ne.
Eh ai wannan bakin haure ne wanda a yanzu haka suka makale a Libya. Cikin su akwai Hausa na Nigeria, Niger kamar da Chad, to da su ne muke muna tattaunawa. Me zaka yi ba mu albarkacin bakin ka? To wani kira gare ka ga shugabannin wanda ke sauraron mu a yanzu haka?
To kiran da zan yi shine gaskiya rashin adalci shugabannin mu na farka shine ke da wannan abubuwan. Eh ina ce akwai adalci, akwai cewa da sauran su da aikin yi da ba zan samu wannan matsalolin ba.
To mun gode, ƙwarin zamu ƙara koma a Libya. Wane ne daga Libya?
Ga mana na Libya insha Allah.
To ille hadi ba mu albarkacin bakin ka.
Allah albarkacin bakin mu dai, mu dai shine muka sani wannan magana da muke yi, Allah ubangiji ya sa ya shiga kunnan shugaban kasa ya kula da cikin tsarin da ake. Dan saboda mu dai muna cikin kunci da bakin ciki wanda ke gare mu dai yanzu dai a takaice sai mu ce dai wurin da muke zamne muna cikin koshin lafiya, amma faru ɗan uwan nan mu da dama ba su cikin kwanciyar hankali. Matsaloli ta yau daban, yanzu mu na in ma ka shigo cikin baka tsira ba, kana ta yi sahayya baka tsira ba, wurin da kake aiki kana kwana za a zo a bubbuga ma a zo da bindiga a ce abin da kun ka aje duku ka, kuma a ƙarshe ba za su yi ta su bar ku haka nan, sai sun kashe mutum biyu ko uku ko hudu ba za su bar ku duka a raye ba gaba ɗaya, an kwace abin kuma sai an yadda rayuwa a tsawani.
Allah ya sauka, ba mu wani cike wanda kuke zaune a tare nan.
Eh,
akwai wani wanda ke tare da ku nan? Halo, salamu alaikum.
Halo, salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Muna jin ka. Ba sai ka wani sunan ka ba, ba mu albarkacin bakin ka akan wannan lamari.
Eh, lamba gaskiya kan mu abin da kaji mutane suna gayi nan cikin jiji haka nan ne. Tunda akwai wannan Musa da zai fito daga san gida ya ce mota hudu wani sun ka tawo nasu. Yace cikin mota hudu wani sun ka tawo nasu, yace min to lalle cikin to shi Allah ya gyara suna gaba cikin mota biyu na su cikin ba ta bisa ba. Amma na ba na lalle an tare su an tsaci ko su gida ne yace min an abin ga aure.
To yanzu wani kira gare ku ga shugabannin mu wanda ke sauraron a Niger da Nigeria kamar da Chad akan wannan matsalar.
To lallai dai abin da muka san tsakanin da Allah zo muka ga kai amin taimako bisa ga wannan abu da kake faruwa cikin kasar nan, mutane da dama wanda aka kashe wasu ma yake suna maka kai. Wasu kuma sai a ce su kawo alba, wasu a ce su kawo alba mutum ko alba arfin su bada a cikin mutum. To kuma mutane ga mu nan gaba mu da kuɗin jami'ai ka sai a biyu bibe da kan.
To mun gode kwarai kai tsaye daga Libya, kun shi dai ƴan uwan wanda ke can wanda ke fama da wannan matsaloli. To madalla masu sauraron, yanzu kuma sai shirinmu na gaba, shirin wasanni a takaice daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Dan wasan Kufa Eagles ta Najeriya Abdullahi Shehu ya kaddamar da wata gidauniya ta yaki da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasa a Sokoto garin su na haihuwa a arewacin Najeriya. Gidauniyar na da manufar faɗakar da matasa akan illolin shaye-shaye tare da ƙoƙarin kawar da tunaninsu zuwa ga sana'o'i da ma wasanni ta yadda za su kasance masu dogaro da kansu har su amfani al'umma. To ko me ya ja hankalin Abdullahi Shehu ya kafa wannan gidauniyar?
Da yawa masu matasa suna kallon Abdullahi Shehu dan ball ne, suna son su zama iri na. To ni kuma ya kamata in nuna musu cewa in suna son su zama iri na sai sun bar waɗannan ɗabi'o'in na shaye-shaye da zaman banza da dai sauransu haka. Mai girma gwamna ya bani wurin da zan gina wannan wurin inda za a dinga koyar da yaranmu za su dinga koyon ball da wuraren wasanni daban-daban ba ma kwallon kafa ba kamar su basketball, volleyball wanda abubuwa ne waɗanda bamu da su anan.
Kungiyar kwallon kafar Inter Milan ta kasar Italiya za ta buga wasanni biyu na gasar league ba tare da ƴan kallo ba sakamakon zargin kalaman nuna wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan Napoli Kalidou Koulibaly a ranar Larabar da ta gabata. Kocin kungiyar Napoli Carlo Ancelotti ya ce ya nemi da dage wasan har sau uku inda ya ce dama ana tunkarar Koulibaly ne a wasan. Kungiyar ta Inter ta ce tana nan tana duba yiwuwar ɗaukaka ƙara akan wannan mataki da aka ɗauka a kanta. A Ingila kuma an caji mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal Unai Emery da laifin harbin robar ruwa har ta daki wani masoyin kungiyar Brighton a dab da ƙarshen wasan da kungiyoyin biyu suka yi kunnen doki da ci 1-1 a jiya Laraba. Hukumar kwallon kafar Ingila ta ce wannan halayya ta kocin ba ta dace ba kuma an bashi nan da zuwa ranar 2 ga watan Janairu da ya amsa wannan cajin da ake masa. Tuni da kocin ɗan ƙasar Spain ya nemi gafara akan lamarin amma dai ba hada da shi ba rahoto alƙalan wasan. A fagen wasan tennis kuma ƴar ƙasar Amurka Serena Williams ta yabawa sabon tsarin da hukumar wasan tennis ta duniya ta fito da shi na ba da kariyar mataki ga ƴan wasa mata da suka haihu. Daga yanzu ƴan wasan tennis mata da suka haihu ko kuma suka dawo daga jiyyar rauni za su dawo ne a matakin da suke na jadawalin mafifitan ƴan wasa a sabon tsarin domin shiga gasanni 12 a cikin tsawon shekaru 3. Serena Williams ta bayyana sabon tsarin da cewa yayi daidai kuma hakan zai baiwa matasan ƴan wasa mata da ke bukatar haihuwa damar samun ƴaƴansu ba tare da rasa matsayinsu ba a jadawalin tennis na duniya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla yanzu ga labaran duniya a takaice.
A takaice yau Alhamis yini na shida kenan da aka tsaida wasu ayyukan gwamnatin Amurka kuma zai yi wuya a yau din a cimma maslaha a hakikakan da aka samu tsakanin shugaba Donald Trump da ƴan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dokokin kasar. Trump ya jaddada cewa sai an bashi kuɗi dala biliyan 5 don gina katanga a bakin iyakar ƙasar da Mexico. A yayin da ƴan jam'iyyar Democrat suka ce san ba za ta yiwu ba, maimakon haka sai suka ce za su yarda su bashi dala biliyan 1.3 don tsaron kan iyakar. Sarki Salman na ƙasar Saudiya ya yi wasu sauye-sauye a majalisar ministocinsa biyo bayan fushin da wasu ƙasashen duniya suka nuna a kan kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi kusan watanni 3 da suka wuce. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce sarkin ya naɗa ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar Ibrahim Al-Asaf a matsayin babban ministan harkokin wajen ƙasar wanda ya maye gurbin Abdul Al-Jubair wanda ke riƙe da muƙamin tun daga shekarar 2015. A yau Alhamis ƴan sanda a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun harba harsasai da barkonan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da aka ɗauka na hana su yin zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi. Masu zanga-zangar da yawa sun ƙona tayoyi sun kuma lalata cibiyoyin da ake jinya cutar Ebola a birnin Beni bayan da hukumar zaben Congo ta ce za ta ɗage zaben har sai watan Maris na Bedi a biranen Bedi da kuma Butembo.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Maryam Garba, Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni sai injiniya namu Suleiman Tarawari, ni ne naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.